Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau ma 27 ga watan Fabrairu shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan sakamakon zaben da aka gudanar a Najeriya.
Wato matsuwar da mutane suka yi a 2015 na sai sun samar da canjin gwamnati ta taimaka wajen tuttuɗuwar mutane wajen kada ƙuri'a.
Yake jama'a yayin da hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta sanar da sakamakon zaben shugaban kasa inda shugaba Muhammadu Buhari ya samu nasarar lashe zaben. Dan haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwarin ya tuntubi wani mai fashin baki a harkokin siyasa inda yayi bayani akan bambancin tsakanin zaben shekarar 2015 da zaben wannan shekarar wanda inda ya nuna shine maybe ya taimaka wajen samun nasara a wannan zaben. Sannan ya kara tuntubar ɗaya daga cikin jami'in wata kungiya mai sa ido a zaben Najeriya, shi ma dan iya yayi tsokaci akan sakamakon zaben nan.
Yanzu bari mu fara da cin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce ganin yadda kuka kada ƙurbinku a zaben da aka yi ranar Asabar a Najeriya, ya kuka ga sahihin sakamakon zaben, sahihancin sakamakon zaben, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To haka yake Zara, amsar mu ta farko inda ta fito daga Umar Adamu Katagum inda yake cewa jinjina ga al'ummar ƙasa ta Najeriya da hukumar zaben Najeriya wato INEC da shugaba Haziki nagartacce da ya tamkar goma da ya samu nasarar wannan kujera.
Sai Sadiq Sheikh Dalibi inda yace ni dai a gani na ba a taba yin sahihin zabe irin na wannan shekarar ta 2019 ba.
To sai Abdullahi Kani Madabi inda yake cewa VOE muna cikin farin ciki sosai, Allah ya bamu zaman lafiya a duniya baki daya.
Sai Ibrahim SD Kusfa Zaria daga jihar Kaduna Najeriya inda yace hakika wannan sakamakon zaben bai zo mana da mamaki ba ganin yadda jama'a suka fito wajen kada ƙurbinsu musamman a wannan jahohin da shugaba Najeriya Muhammadu Buhari ya nasara. Muna addu'ar Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare mu da kasar mu.
To sai Ibrahim Hassan Hardawa inda yake cewa yau da gobe mu kam zabe sai dai mu ce mun gode Allah saboda har kudi aka ba mutane amma bai yi tasiri ba.
Sai Iliya Mai Kanti Garki inda yace yau da gobe mu dai lamun lafiya muka kada ƙuri'ar mu kuma muna murnar lashe zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi, Allah ya taya riko.
To amin. Sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa hakika mun gamsu da yadda sakamakon wannan zabe ya kasance domin dai abinda muka zaba shi aka bamu.
Sai sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaran inda yace yau da gobe sai Allah. To masu iya magana dai suna cewa ranar bikin farar kaza balbela ba gayya ba. Domin haka muna taya shugaba Buhari murnar sake lashe zaben shekarar 2019 da fatan Allah ya bashi ikon shugabancin Najeriya.
To mun gode. To bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa Aminin Sa'i Salawul Ikara.
tunda sanyin safiya kawai yau naji dan iya ya bugo min waya nace dan uwa ya garin ne naji ka da sanyin safiyan nan ka bugo waya kana ta faman dariya yace kai dai bari kawai ina tunani ne akan yanayi irin na siyasar Najeriya a lokacin yakin neman zabe kaga yan siyasan dake neman kujeru na ta faman cika baki da alƙaura irin na fariya wasu kuma su yi ta tsokana da sukar juna wanda a ƙarshe ma irin wannan ne kan haifar da hayaniya amma idan kuma an kammala zaben an riga an ayyana wanda ya lashe sai kaga sun hade guri guda kamar yan gida daya ko da yake dai akwai wadanda idan sakamakon bai musu dadi ba sukan ce a gaskiyar magana an tafka murdiya kamar dai yadda aka ji da asusubahin laraban nan hukumar zaben tarayyar Najeriya ta sanar da sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya kuma shugaban hukumar zaben aka ji yana ayyana shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben babu wata tirjiya amma dai nan take wakilin takwaran shi da suka taka takarar tare na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yace bai yadda da wannan sakamako ba sai dai kawai su hade da shugaban kasa Buhari a kuliya nace ai dama dan iya kasan haka nan lamarin demokradiya yake magana ake ta kowane dan kasa na da yanci idan ana yakin neman zabe sai a yi ta yi wa juna habaici wasu ma sai kaga sun zake suna zungurar juna har da kalaman batanci duk ko da kowa ya san a ƙarshe dai mutum ɗaya ne kawai zai kai ga gaci kuma yanzu abin lura dai hukumar zaben Najeriya ta ce shugaban kasa Buhari ya riga ya lashe zaben da wasu ke ta faman kulafuci shi kuma Alhaji Atiku Abubakar ya ce san ba zai yadda ba sakamakon nan yana ganin an yi kwanokolo musamman ma dai a arewaci da kuma sassan da suka fito daga kudanci amma da yake kotu Alhaji Atiku Abubakar din ya ce zai nufa sai mu ce yana da yanci saboda haka babu wani dalilin wulakanci musamman ganin tuni su yan arewacin wannan kasa sun riga sun bazama kan hanyoyi suna ta murnar cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya lashe zaben da suka ce ko ba komai dai nasu ne ya ci a saboda haka dai akwai buƙatar a yi bikin murna da kulawa da nuna damuwa bisa tsari ta yadda za a karkare komai babu wani cin mutunci domin ta haka ne kawai Najeriya za ta ci gaban da za a iya kiran shi ci gaba mai tabbaci
to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawa da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Dr. Sa'idu Dukawa
waɗanne abubuwa ne suka bambanta zaben bana da na wanda aka yi shekara hudu baya
to na farko dai za a iya cewa wato tsarin da ita hukumar zabe ta fitar na tantance dan takara kuma a bashi dama ya kada kuri'a a take babban al'amari ne da aka samu bambanci da bara babu wannan je ka dawo din dan haka babu cinkoso a gurin kada kuri'a kuma watakila wannan ya taimaka wajen karancin tashi-tashin hankula a wuraren da ake kada kuri'a
to a baya akwai hasashe da aka yi ta yi cewa mutane da yawa za su kauracewa zaben nan saboda dalilai na cewa ba su gamsu da yadda Buhari ya gudanar da harkokin kasar nan ba shekaru hudu kuma har yanzu zuciyarsu bata wato kwanta ko ta karbi shi dan takara PDP Atiku Abubakar kai tsaye ba dan haka akwai hasashen da aka rinka yi cewa waɗannan mutanen ba za ma su sun ma hakura ba za su halarci zaben ba wannan yanayin ya nuna a zaben da aka fito da aka yau
da farko dai tukunna wato matsuwar da mutane suka yi a 2015 na sai sun samar da canjin gwamnati ta taimaka wajen tuttuɗuwar mutane wajen kada kuri'a
a wancan lokaci
da matsuwar da aka yi na sai an dora shugaba Muhammadu Buhari akan mulki waɗannan abubuwa ne guda biyu da a yanzu a 2019 babu su ma'ana matsuwar da ake da ita na a ce sai an samar da canjin gwamnati ba ta kai ta 2015 ba matsuwar da masu son su dora Atiku akan mulki suka yi ba ta kai na waɗanda suke son su dora Buhari a 2015 ba don haka wannan kadai ya isa ya haifar maka da karancin waɗanda za su fita ma'ana a yanzu a 2019 waɗanda suke goyen bayan Buhari ko ya fadi ba za su damu ba kamar inda 2015 ne ya fadi. Waɗanda suke ba goyen bayan a teku ko bai ci ba ba za su damu ba kamar inda idan da Buhari bai ci ba a 2015 za a shiga wani hali. Don haka wannan bambancin ya bayu ga cewar ba za ka ga wannan tuttuɗuwar jama'ar ba za ka ga wannan abin nan din ba.
Yawa, dakta, kana ganin yanayin da aka samu kai na ɗage zaɓe ya shafi wato yadda mutane suka fito da kuma yadda suka kaɗa ƙuri'arsu kuwa a wannan zaɓe?
Kamar wannan ma ya samar da wani giɓi wanda watakila babu shi a 2015 da ta gabata.
Zan iya yarda da haka cewar waɗanda suka tafi wani lokacin ba su dawo ba, amma sai dai ban yi zaton wato yana da yawan da aka tsorata akan haka ba. Wato ƙoƙarin da aka ta yi na faɗakarwa da rarrashi da jan hankali wato ya taka rawa mai yawa na rarrasa mutane da yawa su dawo su yi zaɓen. Saboda haka waɗanda duk ba su iya dawowa ba, watakila waɗanda lallai wata larura ta sa ba za su iya dawowa ba ne. Amma da mun tabbas ba yadda za a yi kamar yadda Bahaushe yake cewa kai bari ka tsince du. Ai, na yi imanin ma waɗansu Allah ya yi musu rasuwa a kwana bakwai. Wanda da an yi a wancan lokacin za su kada ƙuri'a, amma yanzu Allah ya yi musu rasuwa, wasu kuma sun yi tafiya.
Wani batu watakila da ya bambanta ake ganin kamar ya bambanta zaben nan na yau da wanda aka ya gabace shi shine yadda a lokacin kamfe shugabannin siyasa suka dinga kalamai masu firgitarwa da ma'ana tsoron ma za su iya tada fitina. Na bayan nan ma da aka samu shi ne kalaman gwamnan Kaduna da shi kansa kalaman da shi shugaba Muhammadu Buhari bayan ɗage zaben da yake cewa a harbe mutumin da ya yi wani yunkuri na zai satar a kotu, da dama suna ganin cewa kamar yunkuri ne na kodetin zira jama'a ko kuma hana su fito zaɓe. Menene misali fahimtarka da waɗannan abubuwa ta fuskar tsaro ko kuma rashin tashin hankali?
Ina ganin wannan kamar tarihi ne maimaita kansa. Za ka iya kwatanta 2015 ɗin da 2019 game da irin waɗannan kalamun. Kada ka manta a 2015 akwai gwamnan da siffanta wasu mutane da kyankyasai, wanda wannan alamu ne na wani kisan kiyashi da aka yi a wata ƙasa daban. Wato sai ka kwatanta shi da magana ɗan Rufa'i a yanzu a 2019 da ya ce idan waɗansu suka yi abin da ba sa so za a mai da su a buhu na jikunan ɗan adam, wanda shi ma kaman ceceniya ne da wani abu da ya faru a wata ƙasa ba da daɗewan nan ba. Saboda haka an yi maganganu na tunziri a 2015, yanzu ma irin maganganun sai Rufa'i sa su iya fassara su na tunziri. Ita kanta maganar shugaba Muhammadu Buhari waɗansu sun fassara ta akan tunziri. To amma dai a kowanne an sami wato ca na mutane da nuna rashin kamatar abin wanda ya taimaka wajen adakata da yin irin maganganun.
Ya kuka kalli misali yadda kasashen ƙetare suka saka ido sosai a zaben nan na bana da kuma yadda suka mai da hankali a wanda ya gabace shi?
Ina ganin akwai kamanceceniya, kowanne sun mai da hankali, amma za a iya cewa an ga ƙari a 2019. Alal misali a 2015 an sa masu shugabanni masu ci musamman a mataki na ƙasa, an sa su sa hannu akan yarjejeniyar gabatar da zaɓe lafiya ba tare da tunziri ko tashin hankali ba. Amma a yanzu 2019 mun ga ƙari cewar bayan mataki na ƙasa an sauko gwamnoni ma an sa sun sa hannu, wasu 'yan takarar majalisa ma sun sa hannu. Sannan bayan sa hannu na za'a zaman lafiya, yanzu an dawo an yi sa hannu a mataki na ƙasa na cewar za a karɓi sakamakon zaɓe. kuma za a yi wa gwamnoni shi irin wannan harwa yau su ma su sa hannu cewa za su karbi sakamakon zabe ba tare da tunziri ko tashin hankali ba. Duk wannan alamu ne na cewa an dada sa ido din, kuma watakil ba zai rasa alaka da yanda yan siyasa suka hargitsa kasar suke wannan alamun tashin hankulan. A wasu wuraren ma aka fara yin tashin hankulan da zubar da jini tun kafin a zo ga yin zaben.
A wancan lokaci da dama kasashen yamma musamman America wasu sun zarge su da kamar suna shishigi ko kuma sun ne musu wuce gona da iri akan abin da ya shafi harkokin zaben cikin gida na Najeriya, wanda har suke bada misali da cewa shugaba Obama na wannan lokaci ya bada sanarwa ta musamman ga 'yan Najeriya lokacin da zaben ya gabato. A bana an samu irin wannan yanayi, misali koda wannan yunkurin da aka fassara a matsayin shishigi, koda ba American ba ce wata ƙasa ta yi nuna alamarsa ko ta bayyana shi ta fito fili?
An samu mana akalla mai magana da yawun shugaban ƙasa akan harkokin jarida Garba Shehu, an jiyo shi yana kokawa akan cewar ƙasashen waje suna neman su sa mana baki bayan ƙasa da ce mai cingacin kanta kaza-kaza. An ji wannan ga alamu wato watakila wasu abubuwa sun auku wanda su da suke kusa da gwamnati suke ganin bai musu daɗi ba, saboda haka za a iya cewa baran ta yi kama da bana a wannan fannin ma.
To madalla, a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari da Dr. Sa'idu Dukawa, bari mu sake koma wajen Mahmud din domin jin yadda suka yi da Comrade Abdulrazak Alkali akan sakamakon zaben.
Sunana Abdulrazak Alkali, kuma ina shugabantar kungiya ce wadda take kokarin kamba mu demokradiya da shugabanci na gari a wannan kasa ta mu ta Najeriya.
Kun yi aikin da ake cewa na observers, wato kun bibi da sanya ido akan yadda shi zaben nan ya gudana. Da yadda aka saka da sanar da sakamakon zabe da hanyar da aka bi, watakila da kuma yadda mutane suka dinga mai da martani musamman masu ruwa da tsaki, ko tunda kun bibi ya kuka kalli yadda ita kuma zabe ta bi wajen salin tattar sakamako da kuma bayyana zaben?
To Kwari, wannan tambaya tana da matukar muhimmanci, domin in baka manta ba, wannan zabe a farko-farkonsa mun mishi kyakkyawan zato yadda muka bibi tsare-tsaren da hukumar zabe ta yi na wajen inganta tafi da wannan al'amura, kama daga tsarin kadiri da yadda aka yi ta tuntubar masu ruwa da tsaki, zama yau zama gobe jibi aka yi ta yi domin a inganta yadda za a gudanar da wannan zabe. Mun shigo zabe da karfin gwiwa matuka, muna ganin za a yi abubuwa da ya dace. Aka zo aka samu aka daga zabe, wannan daga zabe gaskiya ya fara jefa shakku akan menene sa hukumar zabe za ta yi wannan daga a wannan lokaci, bayan da alƙawarurruka da ta yi wa jama'a har ranar da ta daga din an haɗu da ita a lokukuta da dama wanda ba ta nuna cewa akwai matsala irin wannan ba, aka zo aka daga. To wannan da ya zo ya wuce aka shigo zabe, kuma na farko abin da ya fara jan hankalinmu shine yadda jama'a ba su fito zabe ba. Ba a fito ba. A damun akwai guraren da muka je wanda ya ja hankalinmu kaman an fito, amma daga baya kuma da muna bibiyar abubuwan zabe yammaci ya kai yamma sai muka gane cewa ba a fito zaben nan ba da yawa.
Kana nufin jama'a ba su fito yadda ya kamata ba?
Ba a fito ba yadda ya kamata, dan zaka gani jihar da take yanzu kaman jihar Lagos miliyan 6 ce suka da register, amma duka abin da aka yi a jihar Lagos zabe ne wanda bai wuce miliyan 1 ba. To saboda haka wannan gaskiya ya ja hankalinmu na cewa akwai matsaloli a tattare da yadda jama'a watakila sun fusata wannan janye zabe da aka daga ranar da aka shirya ba ta yiwu ba, ya fusata jama'a waɗansu kuma sun zama ba su da ƙarfin gwiwa akan tsarin. Banda wannan an shigo ranakun zabe, ranar da aka yi zabe akwai abubuwa da yawa da suka faru. Kaga mu da muka bibi wannan zabe har sai da muka zamanto ma mun rasa ta ina za mu kama, akwai abubuwan da ya kamata mu yi reporting, wato mu ba da rahoto a kansu, wanda aka karya tsarin gudanar da zaben, wanda ya kamata a ce mutum yana da 'yancin da ya ɓoye ba za a san me zaba ba a gurare da yawa babu wannan yanci wato magana tsarin voting cubicle a akwatin da zaka yi zabe ba tare da wani ya game ka zaba ba gurare da yawa babu ita na biyu hatta mutanen masu fahimci ma wa za su dangwala na ga gurare da yawa zaka ji sun zo suna fada su ya za a yi musu zabe agent
na kamar ya za a yi musu zabe
wayanda ba su fahimci ma wata jam'iyya za su jefa ba an bari da ma'aikatan INEC din za ga jami'an agent na jam'iyyu su suke karba su nuna musu inda za a zaba wani lokacin ma za ka ga shi zai nannade ta shi zai je kai ta akwatu ya je ya saka da kansa
shi agent
na jam'iyyu to wayannan abubuwa sun faru bila adadin a gurare da yawa dan da form muka ringa yau amma ya kasance in ka ce wannan zaka yi ta rubutu ranar kai ma sai dai wani zaben zaka na rubutun wayannan laifuffuka da ake tafka gurin zabe haka aka to zaben nan har aka zo aka fara ba da sakamako wanda sakamakon nan yayi wa wasu dadi waɗansu kuma bai musu dadi ba duk da mun yi magana ta yadda kaga bangarancin arewacin Najeriya ra'ayin su dama shine na jam'iyyar Muhammadu Buhari wanda mutane da yawa sun yi murna da wannan sakamako zabe na abin da aka samu akwai kuma bangaren a ce ku duk da shi dan arewacin Najeriya ne amma karfin sa yafi ne a jam'iyyar mutanen jangaru wanda suka da jam'iyyar sa wato bangarancin kudancin Najeriya kudu maso kudu da kudu maso gabas wanda anan zaka ga gabaki daya jihohi 11 nan ba su zabi jam'iyyar APC ba a wannan yanayi to wannan gaskiya ya kara zafafa wata kaman ba na son kiranta gaba siyasa
gashi kuma ya zo ya ci watakila wasu jihohi a arewa kudu maso yammaci kuma a gefe
to wannan ma ya ja hankali mutuka dan abin da bamu tsammani bane dan kaga zabe ana karanta shi tun kafin a yi shi a tunaninmu yadda bangaren Yarabawa wato kudu maso yamma suke da mataimakin shugaban kasa suke da dama da yawa kusan ayyuka da suka ci moriya na wannan gwamnati amma kuma sai gashi shi a tikun ya kokari ya keta ta cikin su kusan raba gida biyu ma suka yi idan ka kula hata Lagos da aka kada shi dan samu kwamakon ba shi da yawa kaman ita kanta jihar Osun zaka ga bambancin bai fudu 10 ba haka to wayannan abubuwa kuma yazo ya ci oyoyi ondo so wannan gaskiya ya kara wani sabon lissafi ne wanda zai faru a siyasar Najeriya domin ba mu san me zai faru ba a yadda tsari yake kamar APC tsarin ta take da shi shine bangaren kudu maso yammacin Najeriya su gaji wannan gwamnati da Muhammadu Buhari zai bari in Allah ya ba mu rai da lafiya a 2023 zai batta su za su gaje shi tsarin da APC take ciki kenan kuma akan haka suke ta tafiya to ba mu san me zai faru ba a wannan kaman
sakamako
da aka samu domin da yawan mutane yanzu na fara jin su
kaman kana nufin kenan kaman wannan sakamakon zaben zai canza fasali da kuma rawar da su wancan tsari ita APC take tafiya akan sa kenan
gaskiya ni a tunani na zai iya canja domin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar nan da wayanda suka yi mata wannan gwagwarmayar zabe mu especially daga arewacin Najeriya da gurare da yawa ba za su zuba ido a ce kawai an dauki zabe ko kuma an dauki shugabanci an mai da shi wani bangare bayan idan ka kula da gudunmuwar da suka bayar yanzu bata taka karata karya ba kusan rabi da rabi akai
a ce ku
da jam'iyyar PDP duk da ma abubuwan da suka faru ai ka kula ba bangaren da kuma ya sha wahalar gudanar da zaben irin wannan bangarori kaman Osun ai sun samu matsala ta konewar kaya da hana zabe a wasu gurare haka jihar Lagos gashi nan ko ina mun gani a labarai inda aka zo ana zabe aka fasa wanda za ga yawanci kur'un da suke cikin wannan kur'un da aka fasa duk yawanci kur'u ne na jam'iyya ita jam'iyyar adawa ta jam'iyyar PDP
to da kake magana da jam'iyyar PDP hata a arewa ita a lokacin da shi dan takarar shugabancin kasa na PDP ya a jawabinsa ya nuna bai gamsu ba kuma kafin wannan ma ita PDF ɗin kanta ta fitar da sanarwa cewa tana buƙatar wasu jihohi guda hudu a arewan ya kamata a sake zabe ko a sake kida ƙuri'u da sauransu. Ku naku hasashen ko kuma bibiyar yadda kuka wato yi na zaben me ya nuna muku misali?
To magana gaskiya watakila hujjojin da za su bayar na cewa su a sake kididdiga ko a sake zabe a gurin ba irin hujjojin mu da muke da su bane. Mu hujjojin da muke da su shine akwai ka'idoji wanda kamar wanda na faɗa maka mutane ba sa samun damar su samu su killace kansu zabu abin da suke so. Mutane da ana leƙa su ne kuma a zahirin gaskiya akwai gurare da yawa zaka ga kuɗi ake bayarwa a dangwale ƙuri'a saboda haka wasu kuma abinci ma da kunu na leda da abinci ɗin shinkafa jalof haka za ga an ba mutum ya je ya yi zabe. To wani abubuwa duk sun faru kuma mun gani kuma muna da rahotonmu. So idan jam'iyyar adawa ta PDP tana tunanin akwai wasu abubuwa da wanda bata yarda da su ba take tunanin an karya ka'idar zaben nan, wannan suna da yancin su, bamu san iyakar abubuwan hujjojin da suke da su a hannunsu ba, amma mun wato wannan bangaren zahiri wayannan abubuwan da nake faɗa maka mun gani, abokan aiki na da yawa sun gani. To shine abubuwan da muke jan hankali dole.
To amma idan haka ne me ya za a kuke fassara yadda shi yadda aka ayyana zaben musamman da kuma tazarar da take tsakani wajen miliyan hudu idan ka kwatanta da tsakanin Buhari da Jonathan miliyan biyu ne da wani abu.
To magana gaskiya akwai kan wannan batu na bambancin ƙuri'a wanda a arewacin Najeriya kamar jihar Kano, Katsina an samu ƙuri'a mai yawan gaske wadda su ma ɓangarancin kudu yawanci ana samunta kamar jihar Rivers, amma wannan karan magana gaskiya ba a samu ba. Kuma bisa rahoton da muka samu wato akwai matsi da ya samu irin ɓangaren isa jam'iyyar PDP wato wanda muke can voter suppression a takure inda mutane za su je su zaɓe. Wannan abubuwa sun faru da a gurare da yawa, kayan zaɓe wasu ba su je da wuri ba, kuma wannan duk yana daga cikin mai ake cewa tactics na idan
ka
wasu dabaru ne na ka hana wani sukuni wanda ka san idan ka bar ƙuri'arsa yawa ta yayi zaɓensa yadda yake so zai iya ko yadda ya kamata, to za a iya ganin sakamakon da watakili ɓangaren gwamnati ba sa so. To wannan abubuwa da ya sun faru akwai su shaidu da suke da su wanda suke tunanin za su gabatar, wanda kaji har sun yi magana ma suna son a ba su abinda kadi rida wato na'urar cancancewa ta kiyasta ta rijin wanda ban sani ba hukumar zaɓe don a gaban shi Professor Yakubu Muhammad shugaban hukumar zaɓe da ƙasa ya aka yi masa wannan tambayar suka ce suna so za su karɓa, wanda kuma banga zai ba su ko ba zai ba su ba. Idan ya ba su wannan damar su binkici abinda kadiri da yake ciki, watakili wasu ƙuri'un gaskiya na jam'iyyin tsakanin APC ɗin da PDP za a iya samun canjin lissafi in dai har an yi la'akari da wannan abinda kadiri da ɗin nan ya rubuta, don akwai rahoton da yake cewa an yi zaɓe a guraren da ba a yi amfani da kadiri da ba. Don kaga ana yawan faɗa shi kansa shugaban hukumar zaben zaga yana cewa to me aka yi akai, wasu a ce muka an yi kansilin a faɗi wasu figures da aka ce an yi kansilin. To amma akwai rahotanni kala-kala da suke yawo wanda abu ne da sai an zauna an yi bincike.
Kana cewa hukumar ita kaman watakila rashin gamsuwa da su MPDP suka yi da sakamakon har ma watakila sun ambata cewa za su nemi hukumar zaɓe ta ba su ƙididdiga ta ita na'urar nan ta kadrida. Wannan kana ganin mai yiwuwa ne ko kuma a'a kawai dai tunda bukata ce sai ita abin da hukumar zaɓe ta yi?
To ka san wannan yawanci tunda sun riga sun shigar da ƙara a kotu
ko sun ce za su shigar
abin da nake samun labari ma an ce sun riga sun shigar irin dai abu daga farko kafin su gama tattara duk bayanan da za kuma su je su gabatar. To hukumar zaɓe kotu ma hukumar zaɓe ba ta ba su ba kamar yadda suka nema, watakila kotu za ta iya sa a kawo wa'annan abubuwa a duwa su.
To jama'a, kun ji bayanin da Comrade Abdulrazak Alkali yayi akan wannan sakamakon. Duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu da Zara Aminu Fage. Ni Daula Salim daga nan VOA Hausa nake cewa mu huta lafiya.